Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Noma da Dalol har ma da niyyar murya Arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiyar yau Alhamis 27 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makere da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Yan majalisar dattawa da na wakilan Amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jiya Laraba. Shugaban Amurka kuma Donald Trump ya kira da a yi ragi mai yawa akan haraji ga bangaren masana'antun Amurka. Jami'an sojin Amurka sun yi Allah wadai da farmakin sama da Turkiya ta kai akan kurdawa da ta auna arewacin Siriya.
Kanan labaran kenan aka ji. Menene fatan 'yan Najeriya ga hukumar raya tattalin arzikin Arewa maso gabas bayan illar Boko Haram?
Kowa ya san inda mutanen da suka rasa gidajensu, suka rasa iyayensu, suka zo suka shiga wani hali na la ilaha illallah, a yanzu aka sa su a gurare daba-daba, aka zannar da su a sansani wanda ba gida bane, suna zaune cikin kunci.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Gabanin zaben shekara ta 2019, hukumar zabe mai zaman kanta Najeriya INEC ta fara shirin gudanar da rajistar katin zabe. Kowane tanadi aka yi wa yankin da rikicin Boko Haram ya addaba?
Munan Borno, duk wanda katin sai bata saboda ayyuka na ƴan ta'adda, to za a sake masa sabon permanent voters card, katin zabe.
Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Yan majalisar dattawa da na wakilan Amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jiya Laraba. Mahalartan zaman sauraron jawabin sun samu damar yin tambayoyi game da waɗanda ke rukunin tsaron shugaban ƙasa, kuma sun samu fahimta akan batutuwa da dama game da batun kawar da barazana daga Koriya ta Arewa, abinda wani babban jami'i na gwamnati ya kira babbar masifa wanda gwamnatin shugaba Kim Jong-un mara natsuwa ke haddasawa. Da ƙarfe 12 na rana, dukan sanatoci 100 suka tattaru a ginin gwamnati da ke kusa da fadar White House, inda aka musu jawabi, inda sakataren tsaro Jim Mattis da abokan aikinsa wato sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri da kuma hafsoshi General Joseph Dunford suka jagoranci zaman tattaunawar. Shugaba Donald Trump ya halarci zaman tattaunawan kuma ya kira wannan zama mai muhimmanci. Ko shakka babu, an yi tattaunawa mai natsuwa, inda muka fahimci matakai da ake ɗauka da kuma matakan soji idan buƙatar hakan ta taso, da kuma dabarun diplomasiya wanda ya fahimtar da ni dabarun ya yi daidai da barazanar, inji Senator Chris Coons na jam'iyyar Democrat, kuma shi ne shugaban kwamitin hulɗan ƙasa da ƙasa a majalisa wato na dattawan Amurka a lokacin da yake jawabi ga manema labarai bayan taron.
A wata sabuwa kuma, shugaba Donald Trump ya yi kiran da a yi ragi mai yawa a haraji a bangaren masana'antun Amurka don samar wa ayyukan yi a wannan ƙasa da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a duniya, kuma a yi gyare-gyare masu yawa a dokokin harajin ƙasar da zai shafi miliyoyin Amurka masu biyan haraji. Shawarar da shugaba Trump ya bayar na rage haraji akan masana'antun Amurka, ƙasa mafi ƙarfin masana'antu a duniya, daga kashi 35 zuwa kashi 15 cikin 100. Ya kuma yi kira da a kawo ribar cinikin masana'antun Amurka ke samu a ƙasashen waje, matakin da sakataren baitul malin ƙasar Steven Mnuchin ya ce zai shigo da triliyoyin dala zuwa gida Amurka don faɗaɗa kasuwanci a cikin gida. Samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki abu ne mai muhimmanci, inji babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar White House Gary Cohn, wanda ya taɓa zama jami'in kuɗi a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta Wall Street. Ya ce babban manufarmu ita ce sauƙaƙa biyan haraji, rage tsadar kaya da yin sauƙi. Ya ce ba wai muna nufin musgunawa wani ba ne, muna niyyar tabbatar da adalci ne a ƙasar, haka kuma muna nufin ƙarfafa zuba jari a cikin ƙasar. Munichin ya kira wannan ragin haraji mafi girma a tarihin Amurka.
Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an sojin Amurka sun yi Allah wadai da farmaki ta sama da Turkiya ta kai akan Kurdawa da ta auna a arewacin Siriya. Suna masu cewa harin Turkiya na ranar Talata ya saba wa tsarin yaki da kungiyar ƴan ta'adda ta ISIS kuma yayi lahani ga rundunar Amurka da ke a gurin. Kakakin rundunar shiga tsakani na Amurka a yankin da ake kira Colonel John Darian a jiya Laraba ya kira ga wato yunkurin da Turkiya ta yi na sanarwa tare da shirye ayyukan rundunar haɗin gwiwar mai rauni a lokacin da yake yi wa manema labarai na helikwatan sojin Amurka ta Pentagon ta hoton bidiyo ya ce wannan ba tsari bane da mutum zai yi tunanin gani daga abokin aiki. Ya ce sun samu labari kasa da sa'a ɗaya kafin gudanar da wannan farmakin. Wannan ba isasshen lokaci bane da za a iya yin wani abu a cewar Darian daga Bagadaza. Darian ya ƙara da cewa mun san ba mu san inda ainihin za a kai wannan farmakin ba kuma babu lokaci da rundunarmu za su iya ɗaukar mataki a kai. Ya ce sojojin Amurka suna kimanin kilomita 10 kacal daga inda aka wannan farmaki ya auna. Darian ya ce cike Turkiya game da tasirin wannan farmaki akan kokarin murkushe kungiyar ISIS a Siriya. Mataki da ya ta'allaka akan rundunar Kurdawa wanda suke fada karkashin rundunar haɗin gwiwa na Syrian Democratic Forces ko kuma SDF a takaice.
Wani dan asalin kasar Somali mai fashi akan teku zai yi sauran rayuwarsa a gidan yarin Amurka sakamakon kai hari akan wani jirgin sojin ruwan Amurka a shekara ta 2010. An tabbatar da laifin fashi kan teku akan Muhammad Farah mai shekaru 31 kuma da laifin kai hari na makami akan jirgin ruwan sojin Amurka USS Ashland a tekun Gulf gabar Djibouti. An yanke wa wasu mutane uku da ke kare kansu hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari yayin da wasu mutane biyu za su yi zaman kaso na shekaru 5-33. ‘Yan fashi na teku sun shirya kama wani jirgi amma sai jirgin sojin ya hana su. Nan ne suka nufi jirgin sojin Amurka Ashland kuma suka riƙa harbin jirgin da ƙananan bindigogi. Jirgin Ashland ya mai da martani ya buɗe wuta akan ƙaramin jirgin ‘yan fashin wanda ya kama da wuta kuma ya tarwatse. ‘Yan fashin suka faɗa teku. Jirgin na Ashland bai yi komai ba kuma babu abin da ya samu ba wanda ya samu rauni a cikin jirgin.
Babban bankin duniya ya nisanta kansa ga rahoto da ke cewar ya baiwa gwamnatin Sudan ta kudu kuɗaɗe da suka kai miliyoyin daloli. Kakakin bankin duniyan a Habasha ya faɗa wa muryar Amurka cewar bankin ya bada shawara game da bayar da kayan taimako na bukatun jama'a a fama da ake yi da yunwa ga kwamitocin majalisar ɗinkin duniya don kawar da yunwan da kuma rashin abinci. Amma zuwa yanzu hukumar daraktocin bankin bata tabbatar da bada wannan kudaden ba. Ministan kudi Steven Ziyao Dao ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya a ranar Litinin cewar gwamnati ta sanya hannu akan wata yarjejeniya dala miliyan 50 na Amurka da bankin duniyar don cimma wato bukatun abinci a Sudan ta kudu. Dao ya ƙara da cewa bankin duniyar ya amince da ware wasu dalolin miliyan 8 don gina hanyar da ke fita daga babban birnin kasar wato Juba zuwa Kenya abinda kakakin ya musanta.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla yanzu kuma sai rambin rahotanninmu. Menene fatan ƴan Najeriya ga hukumar da aka amince kafawa da za ta raya tattalin arzikin Arewa maso gabas bayan illar Boko Haram? Biyo bayan karɓuwa da tsarin hukumar yayi a Majalisar Dattawan Najeriya. Ga Nasir Adami Alhikaya da ƙarin bayani.
Yayin da ake sa ran kafawar hukumar kula da Arewa maso gabas, jigogin APC mai mulki na ƙara ba da tabbacin fara aikin hukumar. Tsarin hukumar da ya samu karɓuwa a Majalisar Dattawa shine kula da raya tattalin arzikin Arewa maso gabas bayan illar Boko Haram. Ga abin da sakataren jam'iyyar Maima Labu ne ke cewa.
Farin ciki da gamsuwa da kamun ludayin shugaba Muhammadu Buhari, kuma wannan ya kara mana kwarin gwiwa mu a jami'ance, kuma shi ma ya kara masa kwarin gwiwa saboda dukkan alƙawurra da ya dauka ɗan Najeriya insha Allah zai cika su. Mu muka san halin da ƙasar nan yake ciki lokacin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya hauka daga mulki. Babu tsoro, kowa yana cikin fargaba, babu ma mai nutsuwa balle mai san cewa ga inda yake. Allah cikin ikonsa waɗannan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su. So dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake.
Dan yankin Arewa maso gabas Muhammadu Ino Yahaya yayi na'am da matsayin.
Mu ga naune ba jiyo ba na matsalolin da al'umma suka shiga. Kowa ya san inda mutanen da suka rasa gidajen su, suka rasa iyayen su, suka zo suka shiga wani hali na la ilaha illallah, a yanzu aka sa su a gurare daba daba aka zannar da su a sansani wanda ba gida bane, suna zaune cikin kunci. A haka din nasara ne aka samu har aka ceto waɗannan mutane aka dawo da su. Ni na tabbatar da cewa shugaban ƙasa yana tsaye akan wannan. Duk abin da muka rasa da yardan Allah muka ba gwamnati goyon baya, zamu samu shi kuma zamu koma kaman jiya. Kai zamu wuce jiya da yardan Allah.
Hukumar za ta yi nasara ne kawai in ta tallafa wa matasa su daina bara ko gararan bakin tituna. Shine ra'ayin CSP Ado Ibrahim Gabanni mai ritaya.
Hatta gardawa ko kuma almajirai wanda suke fiskadi a lokacin mai tatsi ne, in mun je da waɗanda ba abokan aiki sai a dinga kwallo da alluna ana fara, sai mu ce musu a'a wa'innan din ba mai tatsi ne bane, gardawa ne a ce sai duk ɗaya ne. Yanzu wa'innan ana kiran su yaran malam, su ma masu bara in an ji maka zaka jazo shi a taimaki yar, a taimaki dan malam. Duk dai abun yana tabashi ne. To da lokacin da ba a samu shakuɗewan al'amura ba, almajiranci yana da ma'ana. Abu ya zo ya shakuɗe har kwaɗan su wanda ba mu sun zo suna ɗaukan yaran nan, suna karkatar da su, suna ba su makamai, suna yaƙan mu akan samu su arha. Amma idan aka tattala su da kulawan iyayen, da kulawan hukuma, da kulawan malluma, aka yi murhu akai, yaran ba za su lalace ba.
CSP ya fahimtar ka ta tsaro akwai gudumawar wasu iyayen wajen kangarewar yara da ke samar da 'yan ta'adda ke.
Matuƙa akwai gudumawar iyaye ba kaɗan ba, akwai gudumawar malluma don yaran sun fi ƙarfin su, sannan akwai gudumawar gwamnati da bata sa ido akan wannan yanayin ba.
Ana sa ran hukumar za ta yi aiki kamar ta kula da Niger Delta NDDC, wata hukumar da ta kasa kai labari ita ce ta haifa DEC ta kula da jihohi masu samar da lantarki. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru. Gabanin zaben shekara ta 2019, hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fara shirin gudanar da rijistar katin zabe. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda ya samu zanta da babban sakataren hukumar zaben a jihar Borno, Alhaji Abdulhamid Buba, kan shirye-shiryen fara rijistar.
To wannan shirye-shirye na yi wa ƙyan ƙasa rijista an shirya shi dama ya zama abu ne mai gudana, saboda zaben da ke tahowa na 2019. Rijista in bai yi kyau ba, ba yadda zaɓe zai yi kyau. Ƙashin bayan zaɓe ingantacce shine rijista wanda yake nan babu gurɓata. To saboda wannan dalili shi yasa aka ga kancewa ya zama wajibi a fara wannan rijista ɗin kafin zaben da zai zo nan da shekara biyu. A wannan rijista akwai mutane guda 4 zuwa 5 wanda in suka cika waɗannan sharuɗu to sun cancanci su yi wannan rijista. Na farko dole sai ɗan Najeriya, wanda ba ɗan Najeriya ba bai cancanta ya zo ya yi wannan rijista ba. Na biyu wanda ya da bai samu yin rijista ba saboda shekarunsa yana da ƙarancin shekaru, yanzu ya kawo shekara 18, to zai zo ya yi wannan rijista. Wanda saboda wani dalili bai samu ya yi rijista ba a waɗancan lokuta da aka yi rijista, to shi ma yanzu dama ta samu wanda zai zo ya gabatar da kansa ya yi rijista. Mu kamar nan a Borno, wanda katin zaɓensa ya ɓata, mun yi ƙoƙari mun kai kuka wa hukumar zaɓe ta ƙasa, kuma ta yarda kan cewa nan Borno duk wanda katinsa ya ɓata saboda ayyuka na 'yan ta'adda, to za a sake masa sabon permanent voters card, katin zaɓe wanda zai samu ya zaɓe da shi. Domin garuruwanmu da yawa an ƙona mutane ba ta katin zaɓe suke ba, ta rayukansu suke. Sannan na hudu, wanda yake so ya canza wurin zama, shi ma yana da daman ya zo a sake tantance shi, a yi mara canji ya dawo inda ya kamata ya rijista.
Kamar da za a iya sani adadin mutanen da suka yi rijista shekaran da ya gabata, ko kuma lokacin zaɓen da ya gabata, wanda ba su samu damar karɓan katin rijistar kansu ba?
Eh, waɗanda basu karɓi kati ba, a yanzu muna da kati 87 da 276.
Na'am. Turan gare kamar wasu garuruwa ne za a yi wannan zabe, za a samu damar gudanar da sake rajistar wannan zabe, wanda wasu kuma garuruwa ne ba za su samu damar sake gudanar da wannan rajista ba.
Eh, garuruwan da akwai matsaloli na har yanzu zaman lafiya bai kankama ba, to za mu yi su ne a IDP camps.
Yanzu za a iya cewa kun kammala shiri don ci gaba da wannan rajistar?
Mun yi kashi 95 a cikin abubuwan da ya kamata ne.
Mun an kama mutane nawa za a yi wa rajista ne jihar Borno?
Eh, ya danganta. Da yake kaga jihar Borno matsalolinta yana da yawa, akwai ƴan gudun hijira a Chadi, akwai a Cameroon, akwai a Niger, akwai a wurare da yawa a cikin ƙasar nan. Saboda haka ba za mu iya fahimce yawan mutanen da za a ce za a yi ba, amma muna tsammanin jama'a da yawa su fito su yi rajista.
Kamar wanda suke makwabtan ƙasashe, su kuma ya za a yi da su batun wannan rajista?
Mu dai ba mu da wani shiri na mu je waɗannan wuraren mai musu, amma in akwai yadda za su yi su taho, za mu yi musu rajista. Akwai kaman Obama, akwai yanzu mutane kusan 30,000 wanda suka baro Cameroon suka zo banki. To wannan mun tattauna kuma muna shirye-shiryen yadda za mu je su ma a yi musu rajista.
To ran kare mun gode kwarai da gaske.
To a gaida da Haruna. Haidanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 1:16 na dare. Ga wannan sakon.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗin sa, kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta. Domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar mata da manoma da ake ce ma Platform Paysan na Niger.
Saka mai wuya, muna son shi, yana cikin ranmu, dole da za a yi shi kafin ya fara ma. Kana tuna wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi, duk wanda bai da gaskiya, gaskiya ina yana da wuya gare shi.
Wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa, wato tsaka mai wuya.
Sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama, Accra, Ghana, ina sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
To madalla, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka hoye ba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Likita ya auna ta, ya ce lalata akai da ita wannan ya. To ni yanzu gidan nan mu biyu, wane ne zai mata haka in ba shi ba?
Ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba. Ina da neman kotu ta yi mani afuwa. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita.
A cikin shekara da ya ta wuce, a nan Katsina mun yi rekodin din case na fiyade sun fi 100, wadansu in kaji kamar kai kwalla.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta bayyana damuwa dangane da batun aikata fyaɗe da ke ci gaba da addaba al'umma a jihar da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya. A cikin watan Maris, kamfanin dillancin labaran Najeriya ya buga labari cewa majalisar masarautar Katsina ta dakatar da wani mai makamin magatakarda saboda zargin aikata fyaɗe da aka yi masa. Magatakardan dai yana fuskantar shari'a aikata laifin fyaɗe da wata 'yar shekaru 15 'yar wani mutumi da ke aiki a ƙarƙashinsa lokacin da mahaifin ya aike ta gidan uban gidan nasa. To sai dai duk da kyamar wannan cin zarafin da al'umma ke nunawa, so da dama akan yi zargin hukumomi da gaza hukunta waɗanda ke aikata laifin, musamman idan ba talakawa ba ne. A cikin hirar shi da manema labarai, kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina Usman Abdullahi ya bayyana cewa
cases wanda jami'an tsaro na Katsina state suka yi, dama idan an samu cases iri wannan muka gayyato members na press sai mu gaya musu saboda al'umma su sani. Ina so kuma in sanar da al'umma akan raid na fiyade da ake yi a kasar nan. Kwanakin baya da nake bada brief ma 'yan jarida nace a cikin shekara da ya ta wuce a nan Katsina mun yi recording din case na fiyade sun fi 100 ko 111 ne muka yi recording. Wannan abin takaici ne wadan su in kaji kaman kai kwalla. Akwai wani mutum wanda ya auri wata mata, matan nan ta zo gidan shi da yar wata 7 suna kwance cikin dare, uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba. Ashe shi wannan mutumin ya tashi ya dauki yarinyar nan mai wata 7 da yarinyar ta yi ihu, uwar ta tashi sai ga jini kaca-kaca duk kayanta, shi kayan mushin wannan mutum yanzu haka yana hannu muna nan muna bincike. Akwai ɗaya kuma mai ban mamaki wanda muka yi recording a Batsari, wanda wani mutum ya je wajen wani boka ko ya ce zai taimake shi, akwai abin da yake so ya yi, ya bashi wani laya. Wannan layan sai bokan ya gaya mishi akan cewa ka je ka samu yarinya mai shekara kaza ka yi mata fiyade, saboda in ka gama wannan sperm din ka zuba akan layan sai ka je makabarta ka yar da layan. Kuma hakan yayi, ya je ya samu yarinya mai irin shekarun da yake fada, ya yi mata fiyade, ya cire wannan abunan remnant na sperm din ya zuba akan layan ya je ya jefar da shi a makabarta. Ko da muka samu labari muka je muna neman layan ba ku samu ba. To iri wannan ba abu bane wanda za a ce zai faru a wuri kamar Katsina, bai kamata a ce iri wannan yana faruwa ba. Da wannan nake so in yi kira ga iyaye, ga sarakunanmu na gargajiya, da imamanmu, da pastor, da malaman makaranta, da mu 'yan jami'an tsaron, da ku 'yan jarida, da kowa da kowa, akan cewa mu tashi tsaye mu ga cewa iri wannan ya tsaya.
Kwamishinan jihar Katsina Usman Abdullahi Abdulbashiru Bishir Batsari shine mutumin da kwamishinan ya ce boka ya bashi umarnin yi wa karamar yarinya fyaɗe, ga bayanin da ya yi wa manema labarai.
Laya ce da aka bani, an bani bane dan wani abu ko dan in je in yi rifin kan wata yarinya ko wani abu makamancin wannan, an bani ne saboda in yi kare jikina, kuma ba an ce in je in yi amfani da ita wannan abu, sun kama tuni jikina a bisa lokacin da wannan abu ya faru. In kaga muna dan shiga kamar muna dan shiga kasuwanci irin kasuwannin kauye haka da sauransu, ana tafishin mutane haka da sauransu. To kaga akwai asirai da ake bamu na wuka haka da nabin dubu haka da sauransu, shine kuma ba nayi bane wai ita layi saboda in gi wannan abin da ita, a ni ba ma ta wannan bane kuma tsakanin na kawai tsayi ne Allah dora na zo wuciya na garinya na ce mace na za ta je ce mun kira mai ruwa lata. Ka ce mace ki amma kawai kamar yan makwabci mu, sai na kamo hannunta mun tafi muka tawaye muka clashin da wani aboki na zai tawaye masallaci, ni kuma lokacin zan tayi ni ma wani gidana da nake ginawa. Ni tsakanin Allah ya abin da na sani kenan.
To abin da ake tuhuma ka da shi kai ko baka
ba? Eh, abin da ake tuhuma ta da shi tsakanin da Allah annabi, ni na kama hannun yarinye na shiga da ita, na kama zaka yi na kuma na goga cikin jikinta, amma maganar na yi fasikanci da ita ban yi ba.
Ka dai goga ko
eh? Na alhamdulillah gaskiya na goga yare shekara ta 13.
Ka goga ne kuma da ni da nufin jin dadi.
Eh, gaskiya
ni ba da nufin magani.
Ah, yanzu dai haka dai kawai dai kawai dai bacin dai haka dai yana balan.
Malama Zina ɗan shekaru 25 matar mutumin da ake zargi da yi wa ƴar agolarsa ƴar watanni 7 fyaɗe ta bayyana yadda lamarin ya faru.
Ni game da abin da na sani, ni dai na kwantar da yamma ne mai yarinya ta wanka lahiya lau, da ne mata wanka lahiya lau na ɗauko tabarma na shinhiɗa muka hiranmu bacci ya kwashe ta ina mu abuta wasa, sai na tashi na shiga ɗaka da ita, sai na ce Hawwa ɗaki nan ma akwai zahi tsayin cire maki kaya. To ina shiga cikin ɗakin nan sai irin wani bacci ya kwashe ni wanda ban taɓa yin irin wannan bacci ba tunda nake da wannan bacci ya kwashe ni ban halka ba yadda aka kirawo a salati
tunda gaushe
bayan insha'i. Kada na fara shiga da ita cikin ɗakin na shinhiɗa da ita, na sa mata leda shinhiɗa saboda akwai zahi
ya faru.
Daga nan da na halka ban da ni kuma sai na zo na kwanta, da na kwanta ban halka ba sai a salati, da wannan a salati na halka ita ma sai ta motsa, sai na ce Hawwa'u daga motsawa ta hakin motsa ke mayo kine ganin irin wannan bacci da ne ga sallah can ana kira zan je in yi sallah sai nace to amma dai tsayin dago in ba ki ruwa ki sha to daga nan sai shi miji na uda ya shiga dakin shi ya kwanta to ban san ya dawo daki na ba ban san lokacin da ya zo ba yana jin na motsa shi ma sai ya motsa sai yace ta tashi nace eh sai nace ruwa zan bata sai yace kawo ta nan sai an sheta to ni naji lema jiki na ta nike tsari ne tema sai da na debo mata wannan ruwa sai na bata ta sha ina bata wannan ruwa tana sha sai na sa hitila ta sai na haska sai na ga ai jini ne sai na ta sallallami da na ta sallallami sai na ce mi zan gani haka yau sai shi ma sai na haska jikin shi inda ya dauke ta sai na ga wannan jini da ina ganin wannan jini sai dade da kuka sai ce za a dora mai abinda bai ba za a dora mai to ni ban kawo zargin haka ba a rayuwata sai na ce mi ne abinda ba kai ba za a dora maka ka daina kuka in kuma ka sa kanka sai ka je kai tai to ni ban san abin da ya afku ba sai ta hidaji sai ya sassako wannan bauri sai ya ce in zo in dafa in ta saka ta ciki to ni ta nike ba haka bane sai na dafa sai ne ta saka ta ciki shine gari na ida wayewa kuma wa'annan zane na huda ta watsa mai wannan jini sai na saka shi a ruwa to ban yi tsammanin haka ba sai ban wannan wando na shi ya ce shi ma in wanke mashi sai na hada sai na wanke mai to kun ji abin da na sani kenan sallar ciwon wannan to ni yanzu zargin da nike yi likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya to ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba inda dai yau akwai wani cikin gidan ne ba shi bane mahaihinta dama shi wannan ya albasa amana ya aure ni da ita na je mai ita akan amana dan sa da nayi to daga gidan mahaihinta Allah ne ya kawo rabo mu shi ma kankin kanshi a sannan bai san ina da cikin ta ba sai da na ga mai nace zaka fike ni amma ina da ciki wata
to da yake amsa wannan laifi malam magaji dan Sali dan shekaru 57 mai gidan zina ya bayyana dalilan sa na yi wa yar agolarsa yar watanni 7 fyadi
ni yanzu babu wani dalilin da zance an yana ba ina da neman kotu ta yi mani afuwa na yi dadin nayi wancin na yi lalata da ita yau wata 7 na yi dadin lalata da ita to jarabta ce Allah ya riga ya race ni da haka
amma kuma kana da wasu ƴaƴa mata baya ga ita
barai ma kawai ina da
ko da yake wannan bandar ba ɗaya ka bace bacin da an ce agola ce ai
fito dan tana agola ita ma ƴaƴa ta ce inda rayuwa ƴaƴa ta ce
wai abin da muke san maji akwai wani abu da kake so ka cimma wa yasa ai shekara 7 ce haka
wallahi babu wata manufa ƴan wata 7 din nan babu wata manufa wai ba wai maganan boka bane zan yi magana akan bayanin gaskiya da gaskiya nayi mafarki akan wannan al'amari saboda ni ina yawon bariki lokacin da nake da matata ta mutu ta bani da yara guda 6 to Allah sai ya zaunar da ni gida ina ganin kamar na samu hutawa wannan yawon na bashi sai daga auren wannan yarinyar sai kuma Allah ya kaddara min da wannan yawo ya dawo mani shikenan sai wani mafarki abin da yake kwatanta mani cewar idan ne amfani da waccan yarinyar wa'ancan abubuwan ya wacewacin da nake Allah zai ban afuwa sai zaman ni na gida dalili kenan wancan na gani yarinya ce karama yanzu hukuncin duk da ya dace da ni shi za a yi masa dai afuwa ga kotu
na baya-bayan nan kenan a jerin fyaɗe sama da 100 da aka aikata a jihar Katsina kadai cikin shekara guda kasancewa kowanne mai saurare ko dai yana matsayin mahaifi ko ɗa kowa ko ƙane kuma ɗan ƙasa mai ƴanci kana da hakkin ganin an yi wa wannan mummunan tashe iyaka to tambayar ita ce wacce gudunmuwa mai saurare zai iya badawa domin ganin an cimma wannan burin kuma wanne mataki ya kamata dauka a matsayin ƙasa na shawo kan wannan matsalar sai mun ji daga gare ku muna godiya ga wakilinmu Zaradin Sani da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin sa da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to aka yi sheke kafin mu kai ƙarshen shirin ga bari mu koma gaba bai ba mu takaitaccen labaran duniya
ɗan majalisar dattawa da na wakilan Amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jiya Laraba a wata sabuwar shugaban Amurka Donald Trump ya kira da a yi rage mai yawa akan haraji ga ɓangaren masana'antun Amurkawa sannan jami'an sojan Amurka sun yi Allah wadai da farmakin sama da Turkiyya ta kai akan Kurdawa da ta auna arewacin Siriya
a gaishe ka kafin mu yi sallama muna taya Malam Yusuf Hassan na makarantar Technical Kwantagoya da amaryarsa Malama Sa'adiya Yusuf Bala murnar ɗaurin aurensa da za a yi ranar Asabar karfe 2:30 a gidan Alhaji Yusuf Muhammad Bala da ke bayan taimako Clinic Kwantagoya. Allah ya bada zaman lafiya da albarka aure amin. Haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga Inspector General mai retire Philemon Leha tare da sauran dangi na rasuwar ɗan uwansa Justly Wesley Leha. wanda kuma za a yi jana'izar sa daya ga watan Mayu. Allah ya ba dangi hakurin jure rashi. Amin. Masu sauraron mu, anan miki kakashin shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin da bada umarni dan ma injiniyan mu na yau Jimi. Ni Sarfil Hashin Gumir ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan. Assalamu alaikum.